Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barka da asubahin ranar Juma'a. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 18 ga watan Nuwamba 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Mahmud zai ba mu kanin labarai.
Jami'an Ukraine da Turkiya sun cimma matsaya kan yadda za a ci gaba da safarar hatsi ta tekun Bahar al-Aswad hannun da tsawon watanni hudu. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun nemi da a gaggauta nuna matsin lamba ga Iran domin ta dakatar da hukuncin kisa da suke yankewa waɗanda aka kama suna zanga-zangar adawa da gwamnati. Shugaban Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce ba za ta sake neman ragamar shugabancin 'yan Democrat ba, amma za ta ci gaba da zama a zauren majalisar.
To madalla kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta kafa wani kwamitin wucin gadi mai dauke da mutum 7 da zai gudanar da bincike kan yadda aka kasafta naira biliyan 500 na bankin Raya Kasa ga shiyoyi 6 na kasar don amfanar kananan masana'antu da sauransu.
Da gwamnatin Buhari ta fi shafi da wayansu a hanyoyin da za a taimaka ma talakawa, amma har yanzu ba a gani a kasa.
Za kuma a ci tattaunawa da wakilin sashen harsunan Afirka na muryar Amurka a wurin gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a fara a ranar 20 ga wata a kasar Qatar. Sannan kuma kamar kowace Juma'a muna tafara da shirin manuniya wanda Isa Lawar Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai, amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'an Ukraine da Turkiya sun cimma matsaya a ranar Alhamis kan yadda za a ci gaba da safarar hatsi ta tekun Bahar al-Aswad hannun da karin watanni hudu karkashin wata yarjejeniya. Wannan mataki da kasashen suka dauka na zuwa ne kwanaki biyu gabanin karewar wa'adin farko wanda zai kare a ranar Asabar karkashin matsayar da aka cimma tsakanin Turkiya da Majalisar Dinkin Duniya a watan Yuli, inda aka amince da ci gaba da safarar hatsin da aka katse sanadiyar mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi lale marhaban da tsawaita shirin, inda cikin wata sanarwa da majalisar ta fitar ya ce a shirye suke su ci gaba da marawa shirin baya. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun nemi da a gaggauta nuna matsin lamba ga Iran domin ta dakatar da hukuncin kisa da take yankewa waɗanda aka kama suna zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma jingine aiwatar da hukuncin. Sashen shari'ar kasar ta Iran ya ce tunda aka fara zanga-zangar wacce aka kwashe wata biyu ana yi, an yanke wa mutum biyar da ake tsare da su hukuncin kisa a ranar Lahadi bayan da aka kama su a wajen zanga-zangar. Cikin wani sako da ya aika wa muryar Amurka, daraktan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta kasar Iran mai headquarter a Oslo, Mahmud Amir Mugaddam, ya ce gwamnatin ta Iran na amfani da hukuncin kisan don ta tsoratar da jama'ar kasar. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi, wacce ita ce mace ta farko da ta taba rike wannan mukami a kasar, ta ce za ta ci gaba da zama a zauren majalisar yayin da 'yan Republican ke shirin karbe ragamar shugabancin majalisar a watan Janairu, amma ta ce ba za ta nemi shugabancin 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar ba, wanda hakan ya kawo ƙarshen shekaru 20 da ta kwashe tana jagorantar jam'iyyar.
I will not seek re-election to Democratic leadership in the next Congress.
Tace ba zan sake neman takarar shugabancin jam'iyyar Democrat a majalisar dokoki mai zuwa ba. Ni a irin nawa tunanin lokaci yayi da zan bar matasa su jagoranci 'yan Democrat da nake mutukar mutuntawa. Cikin wani jawabin minti 15 da ta yi a zauren majalisar a ranar Alhamis, Pelosi mai shekaru 82 ta yi waiwaye kan shekaru 35 da ta kwashe a zauren majalisar, inda ta yi shugabancin shekara 8. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Mahmud zai kawo mana karashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Majalisar Dattawan Najeriya ta kafa wani kwamitin wucin gadi mai dauke da mutum 7 da zai gudanar da bincike akan yadda aka kasafta naira biliyan 500 na bankin Raya Kasa ga shiyo 6 na kasar don tallafa ma kananan masana'antu da sauransu. Kafa kwamitin binciken ya biyo bayan wani kudirin zargin badakala ne da sanata mai wakiltar Borno ta Kudu Muhammad Ali Indume ya kawo zauren majalisar dattawan. To sai dai wasu sanatocin na ganin binciken ba zai yi wani tasiri ba. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani.
A cikin jawabinsa ga majalisar dattawa, sanata Ali Indume ya ce rahoton da bankin Raya Kasa ya fitar a ranar 13 ga watan Yuli na wannan shekara da muke ciki ya bayyana yadda aka kasafta naira biliyan 483 a matsayin lamuni da ya kamata a tallafawa kananan masana'antu domin ceton su daga rugujewa. Indume ya ce abin da ya daga masa hankali shine cewa kashi 11 cikin 100 na kudin su ne aka ware wa jihohi 19 na arewa wanda ya kama naira biliyan 53 da miliyan 130 kacal, amma jihar Lagos ya samu kashi 47 cikin 100 wanda ya kama naira biliyan 227 da miliyan 10 shi kadai.
Dalilin da aka yi wannan banki da kuma kudaden da suke rabarwa din ya je hannu waɗanda ya kamata, kuma a gani a kasa, ma'ana a gani cewa masana'antu suna tasowa to ta hanyar taimakon wannan banki din, tunda an kira shi ma Developmental Bank of Nigeria. Dalilin yin sa kenan. Central Bank ta sha da gwamnatin Buhari ta sha fidda wayansu a hanyoyin da za a taimaka ma talakawa, amma har yanzu ba a gani a kasa don matsalan wayanda aka sa su fi. To shi yasa muke so mu yi bincike a Senate in akwai wayanda suka hana ruwa gudu a sanya da za a kawo su.
Indume ya ce an kafa bankin Raya Kasa wato DBN ne domin ya rage matsalolin da kananan hukumomi da matsakaitan kamfanoni ke fuskanta a kasar, ta samar musu da bashin kudaden ta hanyar da za ta dace da kasuwa mai dorewa domin a samu farfado da tattalin arzikin kasa cikin gaggawa, amma haka bai samu ba sai bala'in talauci da al'umma ke kuka a kai. Amma ga sanata mai wakiltar Katsina ta Arewa Ahmad Babbakaita yana mai ra'ayin cewa kafa wannan kwamiti na bincike a daidai wannan gaba da mulki ya riga ya zo karshe bata lokaci ne kawai.
Ni ina ganin an kawo wannan ne kawai don a kara bata mu ɗan Najeriya hankali da kuma bata musu lokaci. Ba ni goyon bayan wani kwamiti about sabo gwamnati ta zo ta yi binciken abin da ya faru. Abin da zai kara ba kyaushi da kuma abin ta babban takeici shine duk waɗanda suke ba da hanyoyin tallafin nan da manya-manyan arewa, da ministocinmu, da farm sec ɗinmu, da kuma head of agencies na waɗannan kuɗaɗe ko kuma abubuwan da ake ba da don tallafi, duk su ne suka cika wurin. In kin dawo nan majalisa, mu ma muna da irin namu laifi, saboda kwamitocinmu dama ya kamata su sa ido kan irin waɗannan abubuwan. To kuma yanzu abu ya zo karshe, sai a zo a ce an yi wani kwamiti din ma bata lokaci ne.
Sanata mai wakiltar Neja ta Arewa Muhammad Sani Musa shine ke jagorantar kwamitin tare da sanata Abdullahi Ibrahim Dan Baba da sanata Ayo Akinyelure da sanata Matthew Orogide, sai sanata Uche Lilian Ekunife da sanata Sadiq Umar, sai sanata Muhammad Ali Indume da kansa. An ba su makonni 2 su kammala aikin binciken su gabatar wa majalisar dattawa da rahoto. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da karshen labaran duniya.
Hukumar Alazan Najeriya ta Nakon ta ce za ta fara tattaunawa da hukumar aikin haji da umra ta Saudiya don fara shirin aikin hajjin baɗi. Nakon ta bayyana hakan ne a taron bitar aikin hajjin da ya gabata a taron da ya samu halartar masu ruwa da tsaki na lamuran aikin haji a Najeriya a Abuja. Wakilin muryar Amurka Hawa Umar ta halarci taron bitar, ga kuma rahoton da ta aiko mana.
Ina
farin cikin sanar da ku cewa ba kamar aikin hajjin da ya gabata ba da aka fara shiri a makare don rashin samun bayanai daga Saudiya. Ma'aikatar aikin hajji da umra ta shaida mana cewa shirin aikin hajjin baki zai fara ne ta taron na'urar yanar gizo a faifan bidiyo da za a gabatar a ranar 21 ga watan Disamba tsakaninmu da Saudiya, inji shugaban hukumar Alhazan Zikirullah Kulli Hassan. Ya kara da cewa an shirya taron ne da zammar tattaunawa don gano irin kalubalen da aka fuskanta a aikin hajjin 2022 don samu hanyoyin da za a hana faruwar hakan nan gaba. Shugaban kwamitin alhazai a Majalisar Dokokin Najeriya wakili Abubakar Hassan na Laraba ya bayyana wasu daga cikin kalubalen da aka fuskanta a aikin hajjin bana.
Akwai maganar rashin alhazai wanda ba su samu sun je Saudiya ba saboda matsalan visa ko kuma ce matsalan jirgi da zai zo ya kwashe su. Wasu jihohin kuma jirgin da aka ba su ya dauke su ya kai su aikin hajji ba su aminta da wannan jirgin ya dauke su ba ya kai su. Sai aka samu jinkiri akan ibn alhazai.
Shugaban kungiyar Jibril ta Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya ce irin wannan taron yana da muhimmanci tare da yin kira ga hukumar na Hakon da ta kara baiwa malamai fifiko don karantar da alhazai yadda za su gudanar da aikin hajji karbabbe.
Aikin hajji rukuni ne na addinin musulunci, dole ne a ba maluma wurin karantarwa wato fifiko domin duk mutumin da ya je ya yi aikin hajji bai san abin da ya yi ba har ya dawo kamar bai aikin hajji ba. Kenan ba a yi aikin hajji da ka kamar sauran ibada ba a yi da ka. Don haka ina kira ga shugabannin hukumar alhazai su yi abin da ya kamata don kara inganta karantar da alhazai ta yadda za su samu aikin hajji su ingantacce.
A nasa bangaren shahararren mai wa'azin Islama Malam Kabiru Gombe ya yaba ga yadda alhazai ke bada haɗin kai wajen yin tambayoyi ga malamai kan wani abu da ya shige musu duhu game da aikin hajji.
Idan a lokacin sallah ne an yi sallah za a yi wannan fadakarwa alhazai suka zauna, idan a matsaukan alhazai ne ko a tanti-tanti nasu alhazai suka natsu su bada hankali su kuma su yi tambayoyi masu ma'ana dama wannan shine haɗin kan da ake bukata alhazai su bayar.
Na hakanta kuma bada lambar yabo ga jihohin da suka yi fice a gudanar da aikin hajji.
Sunana Mai Ali Usman. Dukkan mu mun dora hannayenmu akan teburi guda mu gani cewa lallai mun yi a cibiyar wannan objective. Daga yobe sai zamfara. Mu kuma dama muna so mu tafi daya da ko mun tafi daya. Hai daga yanzu nan mun nade kafin wannan mu mun tabbata cewa wannan wan din nan mai kwashe shi a kasar nan sai na gaishe.
Sunana Abubakar Alhassan daraktan gudanar da aikin hajji na hukumar Albisa Jihar Kaduna. Muna ƙara jawo hankalin ma'aikatan mu su ƙara jajircewa saboda shi kullun an ce ba a san kambu ba kara kambu shine babban matsala. Za mu ci gaba da kara kambu mu kuma mu wuce haka in Allah ya so.
Za a fara aiwatar da asusun adashen gata da mutane kan biya kuɗi kaɗan kaɗan har su tara kuɗin da za su iya samun biyan kujeran hajji. Kwanan nan ƴan na Hakon suka je Indonesia dangane da ido kan harkar asusun bisa ɗaukar nauyin bankin raya musulunci mai helkwata a Jidda. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gaishe da Mahmud Lalo. Sai kuma rahoto na gaba. Yayin da shirye-shiryen gasar cin kofin duniya ta 22 wadda za a yi a kasar Qatar daga ranar 20 ga watan nan na Nuwamba zuwa 18 ga watan Disamba ke dada kankama, manyan kafafen yada labarai na kasa da kasa ciki har da muryar Amurka su ma sun je don sanar da duniya abubuwan da ke gudana. Hasalima jiya ne mai wakiltar sashen harsunan Afirka na muryar Amurka Kali Abdu ya isa Qatar don ba ku bayanan abubuwan da ke gudana. Dazunan babbar editor sashen Hausa Alheri Grace Abdu ta tambaye shi inda aka kwana a shirye-shiryen gasar sai ya ce
garin yanzu gaskiya masu kallo suna kan isowa, yan jarida suna kan isowa da ma'aikata daga kasashe daban-daban da suke yin aiki a Qatar suna kan isowa. Yanzu jama'a sun taru dai sosai saboda za a fara wasan ran Lahadi. Qatar za su buga match din da Ecuador, so to yan Ecuador suna kan isowa, ga shi yan Qatar suna nan suna jiran fara wasan. To jama'a daga kasashe daban-daban kowannen da ba su a cikin wasan kaman kasashe da ba su kasance a ciki ba su ma suna kan iso ba
kamar Najeriya
kamar kasashe kamar Pakistan kamar kasashe kamar Bangladesh da dai wasu kasashe da ba su a cikin wasan amma su dai sun zo saboda su ma su kasance a ciki su yi kallo kowa dai yana jin dadin cewa an kawo wa Qatar. saboda ba inda aka saba kai wasan ba jama'a suna kan taruwa dai
to ina gaskiyan bayanan cewon samun visa takardar izinin zuwa wannan kasar wannan garin ma dan kallon wasan ma sai an yi da gaske ba badawa
eh saboda da shike jama'a da yawa ne za su zo gwamnatin kasa ba su son jama'a da ba su zo kallo ba su zo su yi yawa saboda haka idan ba kallon wasannin ne ya kawo ka ba idan ba aiki ya kawo ka ba ba su son ka zo cikin to amma dai suka ce nan gaba watan 12 daga 2 daga watan Disamba za a fara yadda mutane su zo ko ba kallon wasan za su yi ba da yadda su zo kata to
menene dalili
eh saboda kasashe da yawa za su bar wasan
wadanda aka fitar da su daga wasan kenan
eh wadanda aka fitar da su za su tafi
Ali Abdi kenan mai wakiltar sashen harsunan Afirka na muryar Amurka a wurin gasar cin kofin duniya a Qatar. Sai ku ci gaba da sauraron mu don ci gaban wannan hirar da kuma bayanan da za mu rika kawowa muku game da gasar. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba manuniya
Zabarin zuba zaren zargi tsakanin jam'iyyar PDP da APC a jihar Bare barin Borno na neman barin baya da kurar da ake ganin za ta saka sabuwar gaba.
Mun rubuta letter ma Inspector General of Police jami'an tsaro, mun rubuta ma DSS.
Ba zan janye magana na ba. Duk wanda zai zo ya bata kuriya mu za mu sa miki sanda.
Shi kuwa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari ga yawa duniya yake cewa akwai alamun sabon sauyi a zaben dake tafe saboda ta su ba su da wata fargaba
jama'a da za ta yi kyautin daga Laraba ake ganewa mun ga abin da ya faru a Ekiti mun ga abin da ya faru a Oshin wannan ya nuna mana cewa in Allah ya yarda zabe zai yi kyau shekara ta 2023 a Najeriya
sai dai wani lauya ya ce da alamu komawa aka zaba a cikin ƴan takarar shugaban kasar nan a ƙarshe dai da wuya a samu sabon sauyin da ƴan ƙasa ke sa rai a gaba
yawancin waɗanda aka tsayar a wannan zabe ta 2003 ba za a samu canji ba ainihin wajen cigaban ƙasa saboda mafi yawan su mutane ne da ransu ke cike da son duniya
game da jinkirin jirge kuɗin kasafin kuɗin shekarar da ke fita don kammala ayyukan da aka fara kuwa daga cikin ƴan masar da tijan tarihin Najeriya nake cewa akwai yiwuwar kasafin ya zama wa gwamnati mai zuwa guba
ni kaina nayi tunanin cewa wannan gwamnatin ta yi wannan ne saboda yadda ake ta koke cewa ana an so bashi to yanzu bari take an so bashi ta tura ma sabo gwamnati ta ji da kanta
wannan fa so mun ta muka tabo cikin tarihin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke nuna wa duniya yadda al'umma za su tafi a kyakkyawar turba shiri na 92 cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna wa talakawan kasashen da ke demokradiya yadda za a yi su ci riba mai yiwa ribar kuma ita ce jam'iyyar PDP ke ganin APC na neman fusge mata a jihar Bare barin Borno da ga dan takarar gwamnatin jam'iyyar PDP a jihar Bare barin Borno Alhaji Muhammad Ali Jaja na jirge jawabin jawo hankalin duniya cewa APC fa na neman sunnata wata gaba
muna so mu ga duniya cewa APC suna faɗa cewa ko ta za su ci zabe ko za su kashe ko za su binne mun ga kuma haka din suna soratar da mutanen mu da suke yin mu Borno da Nigerians kowa yana da right din yayi abin da yake dama shine siyasa shine demokradiya duk gwamnati da bai yi abin da talakawa suke so ba za a iya a canza shi.
Shin akwai wasu matakai da kuka dauka ganin cewa kun ce a bainar jama'a kai muku wannan barazana?
Eh to shine abin da muke yi yanzu, mun rubuta letter ma Inspector General of Police jami'an tsaro, mun rubuta ma DSS, mun rubuta ma Civil Defense, mun rubuta ma Office of National Security Advisor da INEC.
Sai dai shugaban jam'iyyar APC din jihar Bare barin Borno Honorable Albukar Dalorin da aka ce shi ya daddale maganar da ake ganin za ta kawo daru ya ce bai ga wani abin cece ku ce game da kalaman shi ba saboda haka ba zai janye su ba.
Ni na fada ai President Buhari yayi magana. Yace duk wanda yana so ya sata akote yace an rabe shi wannan doka na Nigeria. To mun kuma ni abin da na fara mutane suna surutu a duke su da sanda ba zan janye magana na ba. Ni ina kan bakana duk wanda zai zo ya bata kuriya mu ya bata Borno za mu sa mishi sanda. Domin kuma ba zai riba jin ba kowa ya ji. Mu muka rike mutanen mu. Mu muke mai da mutanen mu kauyukan su. Gwamna zulum ya gina gidaje da komi da komi ya ba su. To wai a cikin zai zo har ma ya tsaya kusa da wajen zulum ba ma zulum ba ko kusa da liberal za su zo tsaya ba.
Game da shirin share shimfidar shiga fagen fafa ta zaben shekara mai zuwa kuwa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari Sanata Rabi Musa Kwankwas aka je na gaya wa duniya cewa su kan ba su da wata fargaba.
Muna godiya ga Allah da yasa shugaban kasa ya sa hannu akan doka wacce take ta aikawa da sako na alƙalima da aka jefa ƙuri'a ta wayar Tangaraho zuwa inda za a je a kirga. Wannan zai hana mutane azzalumai wanda za su tafi su je su sa ɗan daba da kuma jami'an tsaro ɗauki mutane waɗanda suke ƙalilan a ɗora su akan masu yawa kamar inda aka yi mana shekara ta 2019 a jihar Kano. Muna addu'a Allah ya sa zaɓuɓɓukan nan da za a yi a yi zaɓe masu kyau duk da an ce Juma'a da za ta yi kyau tun daga Laraba ake ganewa. Mun ga abin da ya faru a Ekiti, mun ga abin da ya faru a Oshun, wannan ya nuna mana cewa in Allah ya yarda zaɓe zai yi kyau shekara ta 2023 a Najeriya.
Sai dai kuma duk da kyautata zaton zaɓe ingantacce da wasu 'yan takara ke yi, wasu masu fashin baki na ganin komawa ya zama shugaban ƙasar ba za a samu sauyin da aka daɗe ana nema ba. Barista Elzubar Abubakar lauya ne mai zaman kanshi da ke fashin baki akan al'amuran da kan kai komo, kuma ya ce akwai abin da ya kamata 'yan Najeriya su duba.
Yawancin waɗanda aka tsayar a wannan zaɓe ta 2003 ba za a samu canji ba ainu wajen ci gaban ƙasa, saboda dukansu ko kuma mafi yawansu mutane ne da suke da son kai, mutane ne da ran suke cike da son duniya. Don haka yawancin abubuwan da za su faru su ne abubuwan da suke faruwa yanzu, amma Allah shike da komai kuma shine mai hikima. Yana iya canza zuciyar mutum daga mutumin da yake bai da kirki kuma ya dawo mutumin kirki.
A irin wannan yanayin me zaka ga ƴan Najeriya su yi la'akari da shi in sun fita zaɓe?
To kullum muna ce ma ƴan Najeriya akwai abu biyar a tsarin zaɓe, don Allah su lura kada su sa kuɗi a cikin abubuwan da wai sai in an ba su ne sannan su zaɓi wani. Na biyu, kada su sa ƙabilanci na addini, kada su sa ƙabilanci na yare, kada su sa ƙabilanci a yanki ko ɓangare. Na biyar ɗin su kuma su lura ga kowace jam'iyya ana iya samun mutumin kirki, su rija'a kan mutumin da suke ganin watakila in ya kai ga samun mulki zai iya kyautata tsarin zaman ƙasarmu ta yadda za a samu wanzuwar cigaba da walwala a ƙasarmu.
Shi ma dai shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nasura Ashir Sharbiya shedawa duniya cewa wajibi ne masu zaɓe su tunkuɗa dukkanin wani bambanci idan har suna so su samu sawaba.
Har yanzu akan matsayin da aka sani da shi nake cewar mutane su yi mutane ba jam'iyya ba. Din da kaga mutumin kirki a kowace jam'iyya yake, a kowane irin mukami yake nema ba wai shugaban ƙasa kawai ba, duka muna buƙatar mu samu shugabanni na gari. So da haka ka dubi mutumin kirki a kowace irin jam'iyya ka ga mutum da ka yarda da shi ka je ka zaɓe shi. Sannan kuma kada mutane su amfani da ƙabilanci, addini, ɓangaranci a zaɓe, su amfani da cancanta dacewa da kuma duba wato tarihin rayuwar mutum lokacin da aka bashi amanar al'umma. A duba a gani yayi wani abin, a zo a gani ya taimaki al'umma, ya riƙe amana, ya kawo ci gaban al'umma, wanda duk kaga yana da irin wani abin to shi ya kamata ka zaɓa. Ba wanda zai zo kun yanzu ga mawai zan ma kaza ba, a'a ka duba baya me yi a baya
ashe dai duk da shimfide kasafin kudin shekarar bude gaban yan majalisa da suke tantancewa shi ma kasafin kudin shekarar da muke ciki ashe akwai sauran rina a kaba sanata ahmad babba kai ta ya baje bayanin bayyanawa yan najira cewa a gaskiyar magana fa akwai wata matsala babba
yanzu dai jiyoncin maganar kasayin kudi da kudaden da aka samu ayyuka wallahi ba a saki kudin ba wanda aka saki kuma aikin yanzu ne za a fara shi yasa nake ganin cewa tasirin da aka so a yi na budget January to December wanda muke bugun kirji mun yi to ina ganin bai yi tasirin da ake so yi ba yanzu ni mazabata ina da aiki na biliyoyin kudi wallahi azin ko yanzu sai da najorin sanar president na kai kuka cewa ayyukan mu sun tsa yace ko ina ne amma ana kokarin yadda zai amma gaskiyar magana shine ba kudin dama a ruwa yake
distinguish din ma wata gwamnatin ta shigo anya kasafin nan zai tsallaka
dama nayi ni kaina nayi tunanin cewa wannan gwamnatin ta yi wannan ne saboda yadda ake ta koke cewa ana an so bashi to yanzu bari ta ki an so bashin ta tura ma sabo gwamnati ta ji da kanta in kuma aka ci sa a gwamnatin wadda ta san ciwon kanta ce tana zuwa abinda za ta fara yi shine ta kawo supplementary budget
tutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama kamar kowane mako sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kullun fa aka kwana aka tashi kwanakin da aka cebe musu ne ke ƙara rage kiba domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 192 ne ga dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko su yi sallamar sakin kujerin da suke ganin su sun dafa babban lamba kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin Tare Abuja da kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da daga ciki ne mukan samu abin da mukan dan diba kuma a madadin su duka ni Isa Lord Ikara da kan shiryan gabatar ne nake cewa sai kowane mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na Manuniya
Toma Dalla a gaishe da Isa Lawal Ikara yanzu kuma mu saurari nasihar Juma'a Masha Allah nasihar Juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Mahmud da labarai a takaice
Jami'an Ukraine da Turkiya sun cimma matsayi a ranar Alhamis kan yadda za a ci gaba da safarar hatsi ta tekun Bahar al-Aswad hannan da karin watanni hudu karkashin wata yarjejeniya Wannan mataki da kasashen suka dauka na zuwa ne kwanaki biyu gabanin karewar wa'adin farko wanda zai kare a ranar Asabar karkashin matsayin da aka cimma tsakanin Turkiya da Majalisar Dinkin Duniya a watan Yuli inda aka amince da cigaba da safara hatsin da aka katse sanadiyar mamayar da Russia ta yi wa Ukraine.
To masu sauraro anan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji mu da dauke da wani sabon shirin. A madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake muku fatan alheri. A huta lafiya.